sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1727 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye tarihin FM na VOA Africa akan mita 102.5. Sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya ha kuma na iya samu mu alfa radio na kuma sun dake kasar Ghana. Su kuma masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masare assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Jummai Ali muke farin cikin sake jan rakaman shirin da wannan hantsin mun bayan labaran duniya za ku ji matakan tsaron da wasu jihohin Najeriya suka ce suna dauka domin gudanar da bikin sallah gobe cikin kwanciyar hankali. Ha kuma daga nan Salu Garba zai shigo da shirin sa na da rashin tayi Kano Babangida Jibrin ya biyo da labaran da suka dauki hankulan jaridun Najeriya sai sakonnin da ku masu sauraro kuka aika muna amma dai duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Yau Litinin kusan musulmi miliyan 2 daga sassa daban-daban suka fara aikin hajjin bana a ƙasa mai tsarki. A lokacin aikin haji baya ga kewaye Ka'aba da maniyyata aikin haji ke yi, haka kuma ana yin Safa da Marwa da shan ruwa daga rijiyar Zamzam sannan kuma a jifan Shaidan. Aikin haji na ɗaya daga cikin shikashikan musuluncin da ya waje ba akan kowane musulmi da yake da dama da kuma ƙoshin lafiya ya yi aƙalla sau ɗaya a cikin rayuwarsa. Ma'aikatar aikin haji da umra ta Saudi Arabia ta yi kira ga mahajjatan da su kula da tsaron lafiyarsu tare da fatan za a kaucewa ko kuma rigakafin aukuwar turare yanayin shekarun baya da suka zama sanadin mutuwar alhazai da dama. Kamfanin dillancin labarun Associated Press ya ba da labarin cewa a lokacin aikin hajjin shekara ta 2015 aƙalla alhazai 2,426 ne suka mutu a sakamakon turereniyar da aka yi Amina, inda turereniyar ta fi muni. Yawan mutanen da suka mutu a jihar Kerala a kudancin ƙasar India ya zarce 350. A yayin da dubban masu aikin ceto ke ci gaba da neman mutane a yankunan da ambaliyar ruwa ta yi wa barna jiya Lahadi. Al'amarin da ya ba kyau a jihar da ke gaɓar teku, sananniyar wajen yawon buɗe ido, haka kuma koguna da madatsun ruwa suka batse a sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ya yi awon gaba da hanyoyi da kuma gidaje. An ƙara kaiman aikin ceto da taimakawa a yayin da bala'in ya bazu kuma ana ci gaba da samun kiraye-kirayen neman taimako daga mutanen da suka makale akan rufin gidajensu a ƙauyukan da suke cikin lungu. Gwamnatin Jamhuriyar Congo ta ce ɓullar annobar Ebola a gabashin ƙasar ta kashe mutane 49 tun farkon wannan wata, kuma ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce ana fargaban samun ƙaruwar waɗanda suka kamu da cutar. Ƙaruwar yawan waɗanda cutar ta kashe sannan kan hankali da kuma tsoron da ake ji cewa kimanin mutane 2,000 sun kusanci waɗanda suka kamu da cutar ya daɗa cakuta al'amura a ƙasar wadda tuni take fama da tarzoma da kuma rashin sanin tabbas akan makomar harkokin siyasa a ƙasar. A ranar 1 ga wannan wata na Agusta aka ba da sanarwar ɓullar annobar a lardin Kivu. A barkewar cutar ta baya-baya har ta kashe mutane 49 daga cikin mutane 90 da aka ba da rahoton cewa sun kamu da cutar. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Brazil ta tura sojoji zuwa kan iyakarta da ƙasar Venezuela a yayin da ake samun ƙaruwar zaman ɗarɗar a birnin Pacaraima a jihar Romaina bayan da aka ɗora wa 'yan gudun hijiran Venezuela laifin yi wa wani dillali sata da kuma yi masa dukan kawo wuka. Yau Litinin aka shirya sojojin za su isa kan iyakar. Cikin shekaru 3 da suka shige, dubban 'yan ƙasar Venezuela sun nemi mafaka a Brazil a saboda rikicin siyasa da ta tattalin arziki a ƙasarsu. Daga bisani mazauna garin sun ɗau fansa akan sansanoni 'yan ƙasar Venezuela suka ƙona musu kayayyakinsu. 'Yan sandan Brazil sun ce ɗaruruwan 'yan Venezuela sun tsallaka suka koma cikin ƙasarsu domin gudun kada ta zo mada ta akku a ranar Asabar ta ratsa da su.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu fara da rahoton matakan tsaron da wasu jihohin Najeriya suke cewa sun dauka musamman Niger da Adamawa domin ganin an gudanar da bukukuwan sallah lafiya. Da farko ga Mustafa Nasir Batsari daga jihar Niger.
Rundunar 'yan sandan jihar Niger a Najeriya ta ce jami'anta 2,030 ne za ta jibge a wurare daban-daban domin tabbatar da an gudanar da bukukuwan babbar sallah lafiya a jihar. Wannan dai yana zuwa ne bayan da gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi wata ganawa ta musamman da sarakunan gargajiya da masu gabanin tsaro domin tabbatar da an yi bukukuwan babbar sallar lafiya a jihar Niger. DSP Abubakar Dan Inna shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar Niger ya ce za su mai da hankali ne akan wuraren da suke ganin akwai ɓata gari, kamar yadda ya yi min ƙarin bayani ta wayar salula.
Yanzu abin da mutane da aka yi deployment 2,030 daga baɗin Niger za a yi deployment wurare, particularly wuraren da aka tsancewa akwai ɓata gari. Wannan wuraren muna ba su ɓata ba su mahimmanci. Yanzu kamar yanzu abin da ke kamar wannan kasuwar zuwa wannan sallar shi mai girma commissioner a nan yansa ba CPDP ya kai ya da all abin nan abin da ke ce musu kamar plant to duk inda aka tsancewa ta ma matasara ce da ya diska ko shaye-shaye ko menene an riga ya ba da abin da muka ci oda.
To sai dai wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da al'ummomin yankin kananan hukumomin sarkin fawa da shiroro masu iyaka da jihar Kaduna ke ci gaba da fargaba akan janye jami'an tsaro daga yankin, duk da yake har yanzu suna fama da masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Alhaji Adamu Erana daga yankin ga abin da yake cewa
a yankinmu yana da kyau jami'an tsaron da aka kwashe a dawo da su.
An kwashe jami'an tsaron?
Eh, an kwashe su. Kamata ya kafin a kwashe su a ce sun bi ai suna da labin da suke bi ɗan ta'adda. To in kaga aka biyo labukan nan sai a musu zobe a biyo labukan.
Yanzu kuna da dan fargaba?
Ai kullun cikin daddara ake, kuma ran suna cigowa ma jifa-jifa suna kwasan jama'a a gidajensu sai ka je an bada kuɗi har gobe suna yi.
Mun gode Mustafa Nasir Batsari daga jihar Adamawa ga Ibrahim Abdulaziz shi ma da rahoto game da inganta matakan tsaro lokacin bikin sallah.
Samar jami'an 'yan sanda da na hukumar tsaron farin kata civil defense 2,000 ne ma aka tare da domin tabbatar da doka da oda a lokutan bukukuwan sallan. Suleiman Baba da ke ma zama jami'ar labarai na rundunar tsaron farin kaya ta civil defense a jihar Adamawa ya koyi ƙarin haske game da irin damar da aka yi.
Mun riga mun dauki matakai. Mataki na farko shine muka ce dole za a tantance mutane da za su zo wuraren ibada nan, da kuma za a samu tazara wuraren da za a aje ababen hawa da kuma wurin da za a zo a yi ibada nan. Waɗannan suna sune kaɗan daga cikin matakai da aka ɗauka. Bayan wuraren ibadu akwai wuraren da ake zuwa yawon shakatawa, recreational centers da gidajen zu. A riga an dauki matakai da yawa za a toshe kofofin nan na shiga, za a bar kofa ɗaya wanda za a zo.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida malamai kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifan.
Thank you.
daban gida masu jauje. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ce karfe 3 na tsakar dare da minti 10 ga kuma shirinmu na gaba.
Ya kashe su ta hanya mai kyau.
Ya kashe su ta hanya mai kyau.
Amma ba bi sa shashan ce ba. Kana ba bi sa sakar ce ba. Kudi a kashe su ta hanya mai kyau.
Kudi a kashe su ta hanya mai kyau.
Asu sauraron mu assalamu alaikum. Salu Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin da rashin tayi. Bayan yanzu muna kan batun nan na takaddamar kasuwanci da ta kunno kai tsakanin Amurka da China. Kasashen biyu da Najeriya take kasuwanci da su. Lura da yadda takaddamar take habaka. Ta yaya Najeriya za ta amfana ba tare da bin kowane bangare ba. Domin amsa wannan tambaya ga wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaba da firar da yayi da Alhaji Suleiman Bello da Dr. Lawan Habibu Yahaya.
Alhaji Suleiman, wannan batu da ake magana akai, ya kake ganin kai tsaye ɗan kasuwa irin ka da na ƙasa da kai misali da ma na can ƙasa za su wato ci gajiyarsa musamman la'akari da cewa mu akwai raunin jari sannan kasuwancin namu har yanzu bai kai irin yanayin da ake cewa organized business ba haka haka ake yin su dai kamar irin da ta yaya za a ci gajiyar wannan batutuwa da ake ganin cewa idan sun wakana Najeriya za ta samu alfanu
wato shi wannan fara da ake tsakanin America da China Najeriya kan kasar ta ba za ta so ta rasa kowanne a cikin su ba saboda dukkan su muna mamaya da su kamar ta wajen fitar da manmu wanda shine babban abin da ke kawo mana kudi dukkan su suna siya kuma suna siya da yawa kuma suna da karfi dukkan su na biyu kuma kamar mu ko muna siyan kayayyaki a kunsu kamar America muna siyan alkama da kunsu wanda kaga rayuwa kusan yanzu ba ta yi ba bread ba da wasu abubuwa da alkama take tunda alkama ba ta isa mu to yan kasuwan mu kaga muna da fadin kasa murabba'in yana da yawa sannan kuma muna da mutane da yawa yan kasuwa muna yadda da kai cewa ba su da karfi sosai amma in aka yi samu haɗin kai na gwamnati yan kasuwan mu za su iya samun dama da za su kada a dalilin wannan takaddama ba ƙasar da su dinga ɗaukar kayanta ro tana fadda shi yanzu su America sun tsaki factory sun kai China ana musu producing suna kawo America suna sayarwa China suna producing a China suna kawowa idan yanzu Najeriya ta shiga gaba misali yanzu yan kasuwan mu kana da fili kana da wasu kwadan gaba sai sun kawo ba sai ka je ka samu abokin hudu a China misali sai ya kawo injina kai kuma zaka provide logistics da yake nan kayan nan sai ayi a nan idan aka yi ma kasuwa Africa kawai ta isa udu wani kamfani ya establish a Najeriya
to Alex kai wai ta za a jawo hankalin yan kasuwa mun da nake fada din nan musamman muna da dimbin yan kasuwa a kasuwan nan musamman a nan Kano a kwari din nan da wai da sauransu wanda hankalin su ma har yanzu zancan nan da ake bai kai su fahimci cewa bara na hada hannu da wani dan mu tayar da masana'anta mu danga yin kasuwanci ba dan ma ballantana ma akai gabatun mu ci gajiyar tsari irin wannan da muke magana
gaskiya babban matsalar kasuwanci na Bahaushe shine cewa kowa yana ganin shi ya isa saboda kowa isa lone ranger kowa yana harkar shi kadai kullun na fara cewa we are very very individualistic
harkar kawai ake tadaide ko mai
tadaide yanzu mutum da nasu da miliyan 100 suke juyawa kamar a kasuwanni suna da yawa amma miliyan 100 ba abin da ake yi ba za ta iya kawo inji ta saka ba amma idan mutum 100 suka hada miliyan 100 ya isa kafin da cewa za a iya sana'anta wannan abin yanzu masana'antun mu kamar yanzu na da suke abin din kamar extra audio da kusan gudanar ne suke
masaku
mu gudanar ne suke amma yanzu kwari din nan daga nan hasan jar Africa ana zuwa sai kaya a gunta yanzu a tamfan nan bai fara ce muna shigo da ita ba kan mu muke sa a tamfa a duniya shaddan nan mu muke sa a duniya amma sai mun tafi wace uwa gari mun dauko ta audigan nan muna da ita noman ta ya sauka babban abba matsalar akwai wannan na mutane sai kuma gwamnati gaskiya incentives din gwamnati gaskiya baya isa
kamar tallafin ta
kun gwamnati baya isa yanzu kamar a China kaga akwai wuta akwai ruwa akwai titi wanda ake cewa infrastructure sannan idan kana so za a iya sai maka mashina kuma interest din kawai 2% yanzu ai wanda yake Najeriya da yake biya 35% almost 40% akai interest rate eh business din sai yi nasara duk kudin ka idan ka saranta anan wanda yasi a can sai ya fika farashi saka kuma gwamnati take yi subsidizing kai idan ma baka riba mu za mu baka wani abu a Najeriya ba a yin wannan saka dole sai an zauna ɗan gwamnati su fahimci cewa ɗan kasuwa shine lifeline ɗin economy a zauna a hada kai har karfi da karfi duk gwamnati ta fita da kanta ta je ta samu investors misali yanzu gwamna zai dauka ɗan kasuwa ya tafi da su China yanzu ya ce ga wanda nazo da su wani ya sanya masana'antar a Tampa wani ya ce Shadda wani misali ta food processing yanzu da now is the largest grains market in sub-Saharan Africa amma in kaje loda kayan kawai ake ana fitar da su ya kamata mu huce level din da za a loda dawa a tafi da ita
to dama da aka ri da wannan din ne yasa naga nake tambayar ka cewa ta yaya mu ɗan kasuwar mu za su wato ci gajiyar wannan abu ta kaddama da take wakana tsakanin Amurka da China kuma ga alama dole sai ta tabbata din wato za a ci gaba da ita kamar kuma bayanin da kai cewa Najeriya za ta amfana to idan Najeriya ta amfana misali ta yaya a matsayin ku na ɗan kasuwa ko a matsayin mu na ɗan kasuwa kanana da masu tasowa ya zame mu ci gajiyar wannan yanayin kuma har ma mu ma zuwa wasu lokaci abin kasa misali
mu hada kai mitani mai zulfi mitani misali mai makon musiya misiyar mu je mu samu abokan hurda ko mu anan da Alhaji Abibu da Alhaji Tanko da Alhaji Haruna su hadu su hada jarin soje guda su hada tsayanin su su dauki masana wanda suka san su kuma irin salawa habib consultants su gaya musu yanda za a yi aje a samu abin nan in aka zo abin na shekara 2 3 4 sai ga wani abu ya tashi shine za mu ci gajiyar abin
Dr. Alai Suleiman yayi magana cewa sai fa gwamnati ba incentive abin da ake cewa tallafi ta shigo ciki abin nan da sauransu kuma abubuwa da dama za ka kasashe da yawa suna farautar irin waɗannan abubuwan da su ci gajiya to amma mu a Najeriya abin wato yakan yana da ja baya musamman koda an yi wani yunkuri wani dalili za ka ga kuma abin ya zo yana tafiyar hawainiya idan haka ne yaya su a ƴan kasuwa kana ganin akwai wata kafa bayan wacce shi Alhaji Suleiman yake faɗa cewa su haɗe kansu akwai wata kafa da za su yi amfani da ita misali ko da gwamnati ta fara tafiyar hawainiya akan harkar nan cigajiyar wancan lamari
ai ba yadda gwamnati za ta ki tallafawa kasuwanci ya zama na cewa kuma ƙasa ta ci gaba daga ƙarshe ya kamata ya zama na gwamnati ta san cewa ƙarshen dukkan wani haɗin kai na ɗan kasuwa ribar gwamnati ce shi ɗan kasuwa abin da zai tafi da shi riba ta kuɗi gwamnati za ta tafi da ribobi da yawa sanda duk ɗan kasuwa ya ci gaba ya sana'antar da kayansa zai samu da aikin yi ya taimaki gwamnati ya ƙaro tsaro kenan saboda rashin aikin yi na kawo rashin tsaro kayan nan za su saukaka a cikin kasuwanni da masu amfani da shi an rage inflation wato matsin tattalin arziki kenan gwamnati ta samu riba in zaɓe ya zo in ta rage azaba daga kan mutane za ta samu cigaba a fiyasance riba ta uku ita kanta gwamnatin ba ta samun abin laruwa wato sai da mai a kasuwar duniya kullum sauka yake sana'antar da kaya ci kamar ayyukan sauka wato akwai market saturation babban hanyar da kowace gwamnati a duniya ta fi samun kuɗin shiga shi ne haraji shi kuma haraji ba ka ɗora shi akan wanda ba shi da aiki shi kuma ɗan kasuwa shi yake samar da aiki ka samu haraji a ribarsa ka samu haraji a ribar waɗanda suka sai kayansa ka samu haraji a kan ribar waɗanda suke siyan kayan don amfani da shi ka samu haraji a kan wanda suke ma'amala da kayansa wato value chain saboda haka ribobi da yawa gwamnati take da shi in ta taimaki kasuwanci ta iya yiwuwa rashin sani da rashin samun manhaja mai kyau shi yake damun mafi yawan kasashen Afirka wanda ba sa dora su akan wannan
amma akwai manufofi na gwamnatoci daban-daban za ka ga sun zo akan kasuwancin nan a ƙarshe kuma sai ka ga kamar kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu
ai ba ka cewa ka fito da manufa sai ka samu tukin da zai rike manufa yanzu idan ka ce kana so ɗan kasuwa ya hada kai da das da mutanen sa za su yi masana'anta ka ba su wuta in ba su in babu cikakken wuta ta electricity idan babu cikakken tsaro ba yadda ba Alhaji Suleiman zai iya zuwa cane kiriya wudan cane zo iya zuba a hada hannu su yi wani abu idan babu cikakken tsaro wanda aikin gwamnati ne sai an samu abin da ake kira conducive environment kyakkyawan yanayi ne ya hada da ita kanta manhajar gwamnati ta yadda wani irin haraji za ta karba wani irin gudunmawa za ta bayar duk kasashen da kaga su sun gagafo Indonesia sun ci gaba da suke dagawa wannan kyakkyawan yanayi na manufa shine ya taimaka wa ƴan kasuwar su suka ci gaba yanzu misali a China kudin ruwa da zaka karba na banki da kadan ya wuce kaso 1 zuwa kaso 2 amma yanzu a Najeriya yanzu idan Suleiman yace zai kafa masana'anta yana neman kudi jari daga banki idan aka fara daga maka kudin ruwan da bashi da tabbas akan su a cikin close din na rajejen ya karba kudin za a ga maka cewa kudin wannan bashi da tabbas za a shiga da sadar da cewa bai da tabbas in ya karbe shi a kaso 20 kafin shekara ta kai za su iya mai da shi 26 kafin ya fara biyan kuɗiya kudin ya kai kaso 30 a dukkan miliyan 1 wani kasuwanci zai yi ya baya ya biya kudin wuta ya biya kudin security ya biya ma'aikatansa ya gama a cikin miliyan 1 ya samu riba ya ba banki 300
jama'a zan yi sallama da ku anan sai mako mai zai dan ubangiji Allah ya kai mu ku ji mu da wani sabon shirin a madadin da wadanda kuka ji murayoyin su musamman Alhaji Suleiman Bello da Dr. Lawan Habib Yahaya da wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Solomon Abo da Chubahiro Diodone da suka shirya mana sauti ne Salu Garba ke muku fatan alheri
kudi an kashe su ta hanya mai kyau
kudi an kashe su ta hanya mai kyau
kudi an kashe su ta hanya
to a gaira Salu su da tawagarsa yanzu kuma ga baban gida Jibrin da labaran da suka dauki hankulan jaridun Najeriya
zamu fara sharhi jaridar ne da jaridar The Nation jaridar kuma da taroito cewa rundunar sojan saman Najeriya ta yi duramikiya akan wasu ƴan bindiga da ake kyauta zaton cewa masu kai harhare ne a dazukan jihar Zamfara a wata sanarwa da kakakin rundunar sojan saman Najeriya komando Ibukunle da Ramola ya fitar ya bayyana cewa matakin da rundunar sojan saman Najeriya ta dauka a ƙarƙashin shirin operation duramikiya ya haifar da kisan wasu gungun ƴan bindiga da ke kan babura hada daya daga cikin shugabannin ƴan bindigan da ke kai hare-hare a ƙauyukan da ke jihar ta Zamfara sai kuma jaridar The Punch wanda ta rawaito cewa wasu masu rike da makaman mataimaka na musamman ga gwamnatin jihar Sokoto Aminu Waziri Tambar su 252 sun ajiye makaman su a hira da manema labarai a Sokoto daya daga cikin masu magana da yawun kungiyar masu taimakawa gwamnati honorable da suke haske ya ce yanke shawara aje makaman nasu ne bayan da gwamnati waziri Tambuwar ya koma jam'iyyar PDP daga jam'iyyar APC inda su kuma suka jaddada cewa za su ci gaba da kasancewa a jam'iyyar APC sai kuma jaridar The Vanguard jaridar kuma da Toronto fadar shugaban Najeriya tana zargin shugaban majalisar dattijan Najeriya Bukola Saraki da laifi wajen kin duba kasafin kudin gumar zabe da zai tabbatar da sahihancin gudanar da zabe a shekara mai zuwa jaridar Vanguard ta rawaito kakakin fadar shugaban kasa Malam Garba Shehu da zargin shugaban majalisar dattijan da daukan matakin yin zagon kasa ga zaben a cewar Malam Garba Shehu dai tun bayan bane fadar shugaban kasa ta mika wa ƴan majalisar kasafin kudin hukumar zaben domin amincewa da shi sai dai kuma hakan bai yiwu ba sakamakon wata manufa da shugaban majalisar dattijan da mukarabansa ke da shi sai kuma jaridar Tribune jaridar da Toronto cewa yanzu haka hukumar da ke yaki da cin hanci da rashawa ta kasa NCC ta fara gudanar da bincike akan tsohon director hukumar tsaron cikin gida ta ƙasa wato Malam Lawal Daura wanda aka sauke daga mukamin sa game da wasu kudade da hukumar ta kashe tun daga lokacin tsohon shugaban ƙasa Dr. Goodluck Ebele Jonathan zuwa yanzu hukumar ta EFCC da tana so ta san inda wasu kudade da aka bayar a zamanin gwamnatin Dr. Goodluck Ebele Jonathan suka shiga har zuwa wannan lokaci sai jaridar leadership wanda ta ruwaito cewa shugaban Muhammadu Buhari ya bi sahun sauran shugabannin kasashen duniya wajen mika ta'aziyya da kuma alheri game da rasuwar Kofi Annan tsohon babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya wanda ya rasu yana shekaru 80 a kasar Switzerland jaridar ta leadership ta ce shugaban Muhammadu Buhari yayi waya ga shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo domin mika ta'aziyyarsa da kuma na 'yan Najeriya ga rasuwar Kofi Annan wanda dan asalin kasar ta Ghana ne baban ya jibrin murya Amurka daga Lagos
to yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Yusuf Bazuka mai leda Gwalalo a jihar Bauchi ina yi wa shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari barka da dawowa daga kudu da ya dauka na kwana 10 da fatan Ubangiji Allah zai kara masa lafiya
Assalamu alaikum wa rahmatullahi sunana Lawali Alhaji Damiyar Turwa jihar Zamfara alhaji ne gaskiya muna ma bayar Buhari barka da dawowa gida Najeriya sai dai muna kira ga shugaban kasar Jihar Muhammadu Buhari da Allah duk wanda ya saka doka su doka ta haka shi
Nana Abdullahi Bobi Mason mai da hili mazaunin Jega. Ra'ayina da sakona da kira ga talakawan Najeriya. Dan Allah, ku kula, ku lura. Wa'annan 'yan siyasa masu kora daga APC zuwa PDP. Ba masu yankuna ba talakawan Najeriya. Ku tsaya nan cikin APC. Mutanen APC su ne masu tausaya muku talakawan Najeriya. Kar ku yarda a ruɗe ku da kuɗi ko da salon magana. Ku tsaya tare da Dattijo, don Dattijo ban Allah, shugaba Muhammadu Buhari, a nan tare da kai. Talakawa a tattara. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika mai magana Badamasu Muhammad Yahya Abuja, Najeriya. Ina son in tsokaci a kan 'yan siyasar Najeriya masu canza sita. Bisa hakikalin gaskiya 'yan siyasar Najeriya masu canza sita musamman 'yan majalisa ya nuna cewa ba da suna yi domin talakawa ba ne suna yi domin kansu. Idan suna yi domin talakawa ne ya kamata su kawo motion a kan matsalolin da suke faruwa a Zamfara da sauran arewacin Najeriya. Dan haka wannan ya nuna mana cewa ba gyara katin gadon mu
to yanzu mun zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma wannan kara ta kaice
yau litinin kusan musulmi miliyan 2 suka fara aikin hajin bana a kasa mai tsarki aikin haji na ɗaya daga cikin shikashikan musulunci da ya wajaba akan kowane musulmi da yake da hali da kuma koshin lafiya yayi akalla sau ɗaya a cikin rayuwarsa. Yawan mutanen da suka mutu a jihar Kerala a kudancin ƙasar India ya zarce 350 a yayin da dubban masu aikin ceto ke ci gaba da neman mutane a yankunan da ambaliyar ruwa ta yi wa ɓarna a jiya Lahadi. Gwamnatin
jam'iyyar yanzu a nan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa sai an jima da la'asar ku jo su abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki ku har da shirin ilimi garkuwar ɗan adam tare da Yusuf Aliyu Harande yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman ita Jummai Ali da muka asubanci da Cubairo Jodone da ya bada umarni sai injiniyan mu John Ellison ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa ku wuni lafiya mu kuma kwana lafiya.